sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta dukufa wurin bankaɗo waɗanda take ikirarin sun yi mata zagon ƙasa. Agogon mai da take yi wurin tsallakewa daga tarar kusan dala biliyan 10 da kamfanin da ake kira P&ID ya samu daga wata kotu da ke London. Tare da Najeriya ce nasarar samun kubuta
daga lokacin da ainihin muka samu haske na cewa akwai yaudara a cikin zuwa yanzu. Ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muna biyan abubuwan nan daki-daki cikin gida da waje. Bincike na cikin gida, bincike na waje ya taimaka mana kai ga biyan bukata a kan abin da na cikin binciken da ake yi.
A jamhuriyar Nijar kuwa, kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta na shekara-shekara domin shirar wasu sojojin da ake zargin sun aikata ba daidai ba yayin da suke gudanar da ayyukansu. Yayin da jami'an fafutuka suka fara jan hankula akan maganar adalci da mutunta yancin ɗan adam. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan yajin aikin da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya suka shiga a Najeriya, wanda Hassan Umar Tambo zai gabatar mana. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. Da mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19. Kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar India ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alƙaliman da Jami'ar Johns Hopkins ta tattara, yanzu India na da jimlar mutum miliyan 5,020,359 da suka kamu da cutar, ciki har da mace-mace 82,066 a ƙasar mai yawan al'umma kusan biliyan 1.4. Kasar ta ba da rahoton samun mutum miliyan 1 da suka kamu da cutar tun daga 5 ga watan Satumba, a lokacin da ta samu mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar. India na daga cikin kasashen duniya da suka sanya tsauraran matakan kulle a watan Maris a farko-farkon farawar annobar, lamarin da ya sa harkokin tattalin arzikin kasar suka kusan tsayawa a cak. Karuwar yaduwar cutar na zuwa ne bayan da kasar ta fara sassauta matakan kullen da ta sanya. Jami'an kashe gobara a jihar Oregon da wasu jihohin yammacin Amurka na ci gaba da kokarin kashe mummunar gobarar dajin da ke ci a yankin a yau Laraba. Gobarar da ta haddasa hazan hayaki da ya sauka kan biranen da ke gabashin kasar nesa da inda take ci, kamar New York da Washington. Yankin arewa maso gabashin kasar shine inda lamarin ya fi muni a Amurka, yayin da jihar Oregon ta zama wuri na baya-baya kuma inda gobarar ta fi shafa. A shekarun jiya Litinin da Maraice, gwamnar jihar Oregon Kate Brown ta faɗi cewa jihar ta kai bango saboda gobarar dajin ta tarihi da ta lalata ɗaruruwan acre filaye ta kuma laƙuma wasu unguwanni. Brown ta faɗawa manema labarai cewa ta nemi shugaba Donald Trump ya ayyana yanayin a matsayin babban bala'i a jihar da ke arewa maso yammacin ƙasar, abinda zai sa gwamnatin tarayya ta samar da ƙarin kuɗi da kayayyaki don ma'aikatan kashe gobara da jami'an aikin gaggawa da abubuwa suka yi masu yawa. Shugaba Donald Trump ya riga ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar ta Oregon a makon da ya gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, masu bincike daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi zargin cewa gwamnatin Venezuela ta shugaba Nicolas Maduro ta aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama, ciki har da kisa da azabtarwa da kuma wasu munanan abubuwa. Wani kwamitin wakilan bincike masu zaman kansu da hukumar sa ido kan haƙoƙin jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa ya faɗa a wani rahoto cewa akwai ƙwararan hujjoji da ke nuna cewa Maduro da ministan cikin gida da na tsaron gwamnatinsa suna tare da manyan laifukan da jami'an tsaron gwamnati da kuma hukumomin leƙen asiri suka aikata. A yankurin daƙile 'yan adawa, rahoton ya ce sun aikata manyan laifuka da suka hada da kashe-kashe ba bisa ka'ida ba, da ɓacar da mutane, da kulle jama'a na babu gaira babu dalili, da kuma azabtarwa. Rahoton ya kuma ce manyan jami'an Venezuela suna da iko akan jami'an tsaro da hukumomin leken asirin kasar. Shi yasa alhakin ke kan jami'an. Gwamnatin gurguzu ta Maduro bata maida martani ba nan take game da zarge-zargen rahoton. Wanda aka hada bisa ga korafe-korafe 3000 da hirarraki fiye da 270 da aka yi da waɗanda lamarin ya shafa da waɗanda suka shaida lamarin da tsofaffin jami'ai da wasu takardun sirri da kuma manyan lauyoyi. Hare-hare da yawa da 'yan Taliban suka kai a larduna 3 a fadin arewacin Afghanistan tun daga jiya Talata sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 17 ciki har da farar hula 6 tare da jikkata wasu da yawa. Duk da cewa tawagar wakilan siyasar Taliban na kan shawarwarin samar da zaman lafiya da wakilan gwamnatin Afghanistan a birnin Doha da ke Qatar. A cewar jami'an kasar, mayakan Taliban sun auna wuraren binciken jami'an tsaro ko sansanonin mayakan da ke adawa da 'yan Taliban da ke samun goyon bayan gwamnati. A lardin Balk, shugabar gundumar shahar Kent, Salima Mazari, ta tabbatar da aukuwar hare-hare 2 a wurare daban-daban. Daya a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gari, daya kuma a kusa da wuraren da ofisoshin gwamnatin gundumar suke. Ta ce mayakan yankin guda 3 da farar hula 6 aka kashe, wasu da yawa kuma suka jakkata. Wannan na zuwa ne bayan harin da aka kai a ranar Litinin wanda ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro 2. A lardin Kunduz da ke kusa, hare-haren 'yan Taliban sun yi sanadiyar kisan jami'an tsaro 6 a cewar Esmatullah Muradi, wani mai magana da yawun gwamnatin lardin. Shi kuma shugaban majalisar zartarwar lardin Muhammad Yusuf Ayubi ya ce adadin waɗanda suka mutu ya fi haka.
Ga gaida Maryam Nuda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, gwamnatin Najeriya ta ce ta dukufa wurin bankaɗo waɗanda take ikirarin sun yi mata zagon ƙasa a gwagwarmayar da take yi wurin tsallakewa daga tarar kusan dala biliyan 10 da wani kamfani da ake kira PNID ya samu daga wata kotu da ke London tare da Najeriya ta yi nasarar kukuta. Ga ƙarin bayani a hirar da Umar Faruk Musayi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami.
Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya da al'ummar ƙasarta suka yi nasarar kubuta daga ƙangin tara da kamfanin na PNID mai kwangilar haƙe-haƙen na'urorin da suka kai ga maganar samar da iskar gas a cikin Najeriya, gwamnatin Najeriya ta dukufa wurin ɗaukar matakan tabbatar da cewa duk wani jami'i ko wani ɗan ƙasa da ke da hannu a ƙulla makasar wannan maƙarƙashiya da ta kai wata kotu a Ingila ta yi tsarin za a ci Najeriya zunzurutun tara ta dala Amurka miliyan 10,000. Za a gudanar da shi a gaban kuliya domin a masa hukunci. Ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya jagoranci lauyoyin da aka yi wannan gwagwarmaya a ƙasar Ingila domin kalubalantar wannan tarayyar da aka tsara za a yi wa Najeriya, ya bayyana min a fili da na yi da shi cewa abin da gwamnatin ta sa a gaba yanzu shine ta tabbatar da cewa ta ci gaba da ɗaukar matakan samun nasara ta ƙarshe a gaban kuliya da kuma tabbatar da ta hukunta duk masu hannu a wurin mata wannan matsarƙaciya. Ga dai da firantawa ta kasance da ministan shari'a Abubakar Malami.
Akwai magana wanda ta shafi matakan da gwamnati ko ka bayyana cewa gwamnati za ta ɗauka akan mutanen da ke mata maƙarƙashiya ko makirci ko haɗa kai a zalunci ƙasar ko a cutar da ƙasar cewa za a bincike su a masa hukunci. Yaushe ake sa ran za a zaƙulu irin waɗannan rukunin mutanen ko domin a yi musu hukunci? Domin rashin yin hukunci ana ganin akan abubuwa da yawa a Najeriya shi na kawo naƙasu a wurin cigabanta.
Kamar da ka sani, inda ya gabata bayan mun ɗauki waɗannan matakai na bincike, mun faɗaɗa binciken nan cikin gida da waje. Daga cikin abubuwan da muka gabatar ma ita wannan kotu ta Ingila wanda ya zama sanadi na faɗaɗa mana lokaci domin an yi tabbatar da yaudara, zalunci da handama da babakere, akwai bincike na kwakwaf wanda wannan kotu ta bamu dama muka yi wanda muka gabatar.
Saboda abin da ke kokarin ya nuna shine daga lokacin da ainihin muka samu haske na cewa akwai yaudara a ciki zuwa yanzu, ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muna biyan abu
abubuwan nan daki-daki cikin gida da waje. Bincike na cikin gida bincike na waje ya taimaka muna kai ga biyan bukata akan abin da danarci binciken da ake yi. Har ila yau bincike na cikin gida da bincike na waje ya taimaka muna mun gurfanar da wasu mutane a gaban kotu. Bincike na cikin gida da na waje ya taimaka muna mun samu hukunci akan wasu an yanke musu hukuncin dauri tara da dauri kuma sun suna gidan kaso. Kuma binciken nan ba bincike bane na an yi an kare, bincike ne na an yi ana ci gaba da yi. Kuma har yau maganar da muke yi ana ci gaba da yi, kuma idan aka kai gaba wanda ya kamata a dauki mataki na gaba, irin mataki na gargurwa na suwa a gaban kotu, irin mataki na neman a yi hukunci akan wanda ake zargi da sun aikata laifi, irin mataki na ta huska aikin gwamnati a yi ukuba ga waɗanda ake gani sun wa ƙasa zagon ƙasa ta huska mika wuya da akan ainihin zai hasara ga ƙasa, ana ci gaba ana yi.
Ministan shari'a na Najeriya kenan Abubakar Madani a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar. A jamhuriyar Nijar kuwa kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta na shekara-shekara domin shari'ar wasu sojojin da ake zargi da aikata ba daidai ba yayin da suke gudanar da ayyukansu. To sai dai jami'an fafutuka sun fara jan hankula akan maganar adalci da mutunta 'yancin ɗan adam. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin sojoji 22 ne za su gurfana a yayin shari'ar da za a shafa kwanaki biyar ana gudanarwa a wannan zama da ke matsayin na farko a shekarar nan ta 2020. Ana zargin wasu daga cikin waɗannan sojoji da laifin tserewa daga fagen daga a yayin kafsawa da abokan gaba sai rukuni na biyu na waɗanda ake tuhuma da satar bindigogi da alburusai, sannan sai shari'ar zargin aikata kisan kai da gangan da wacce ta shafi zargin amfani da takardun bogi, kamar yadda kwamishina mai kare muradun gwamnatin Nijar Janar Abu Tarka ya bayyana a yayin bikin soma zaman kotun.
Parmi ces 13 dossiers, 7 entrées à la désertion, 4 dossiers portent sur le vol d'armes, de munitions et de numéraires.
To koya jami'an kare haƙƙin dan adam ke kallon wannan yunkuri ga ra'ayin shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika.
Abinda muke fata wannan zaman a yi shi cikin adalci, cikin bin doka, cikin gaskiya, kuma a yi shi ba wanda zai kawo rudanin yadda zai iya rikita tahiyar ba, wanda zai iya kawo damuwa ga duk wani dan kasan wanda yake aikin soja da zai iya jin raunin cewa ya yi kokari cikin tahiya, kuma shi yana tsammani ya abin ga ko kasa abin taimakon kasa, kuma a iske abin ya fada bisa kanshi yau a ce ai yayi ba daidai ba, kuma ai mashi hukunci irin wanda ya zamanto zai iya deku gajen waɗanda suke cikin aikin a yau.
Shi ma dai Abdul Alhaji Idi na gamayyar kungiyoyin FSCN na mai fatan ganin an gudanar da wannan shari'a a ƙarƙashin doka.
A yi shari'a ta adalci, a yi shari'a wanda suka yi laifi kada su sake laifi. Shari'a ita ce take sa a rage laifi, in kuma abun ba a yin shi shi ɗaya ne a nan birnin Yamai yake, duk soji inda yake in yi laifi sai ya zo nan. Ka gani a wanga lokaci wannan ƙarnin namu akwai matsala a ce duk soji inda yake abun kawai a Yamai ake yin shi, abun yana da matsala ya kamata. Amma doka kwaskwarima kiran da nake yi kenan, amma doka kwaskwarima za ka ga kayan ana yin shari'a ya huce abu 20.
A bisa tsarin dokokin shari'a a nan Nijar, kotun hukunta laifukan soja na daga cikin jerin kotunan da ke karkashin kotun karin shari'a wato Cour de Cassation. Saboda haka doka ta ba da damar ɗaukar ƙara a duk lokacin da mutum ya ga alamar ba a yi masa adalci ba, ma'ana zancen rashin adalci ya kawo a kotun ta Tribunal Militaire, in ji shugabanta mai shari'a Aliyu Dauda.
Les décisions rendues par cette juridiction sont susceptibles de recours.
Da dama daga cikin 'yan ƙasa sun yi zaton zaman kotun na wannan karin zai taɓo shari'ar karin sumana zangina da ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati da wata shari'ar da ta shafi kisan matashin Hafsan nan matukin jirgin sama Shamsuddin Cambiano wanda ya mutu a watan Disambar 2018 lokacin da yake karatu a makarantar horon soja da ke Tondibiya. To amma mai kare muradun gwamnati ya ce tuntuni maganar ke hannun wata kotun ta daban. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule. Yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambola ya hada mana kan yajin aikin da ma'aikatan lafiya suka shiga a Najeriya.
A yayin da likitoci masu neman kwarewa, watan resident doctors a Turanci, suka janye yajin aikin da suka fara don neman gwamnati ta biya musu bukatunsu da haƙoƙinsu, kamar ƙarin albashi, samar musu inshora don haɗarin aiki, da kyautata yanayin aikinsu da dai sauransu. Sai gashi kwatsam, ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya sun tsunduma a wani yajin aiki don neman gwamnati ta biya musu bukatunsu. Da kowace illa ire-iren yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya zai yi wa al'ummar ƙasa, wasu 'yan Najeriya da ke sashen kudu maso yammacin Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu.
Tuna a rai tsallami Hassan magajin garin Akinye ne. To na farko tukunna dai wannan yajin aiki da ma'aikatan kiwon lafiya da wa'annan likitoci suka yi gaskiya abun bai daɗi ba, saboda akwai bayan Allah marasa lafiya wanda suke kwance a asibiti. Wa'annan mutane hakkin siyara ta a gare su kiwon lafiya, to ya kamata su tausaya, ko da yake an san suna yajin aiki akan hakkinsu ne. Saboda haka gwamnati ita ma ta duba ta biya wa wannan mutane bukatocinsu, kuma mun ji daɗi da jayen yajin aiki da suka yi.
Sadiya Marufu,
me za ki ce a game da yajin aikin da likitoci da ma'aikatan lafiya suke yi?
Abu ne ba za ka aje wa kasuwan nan aje aje aiki na bai da kyau, idan mutanen nan ga su nan asibiti ga yara kuma ba su da laya, ga kowa kuma ba su da laya, to ina amfani aje wa aiki na bai da kyau?
Ba ki ganin cewa suna yajin aiki ne don suna son gwamnati ta biya musu haƙƙinsu da bukatunsu?
Gaskiya dama abu dama suke so kenan su biya musu kuɗi aikin su tattamu kuma su biya aiki, saboda mutane rai mutane da tunani.
Sunana Muhammad Falata Ahmed, chairman daga Akure Ondo State.
A nan jihar Ondo, wace illa ce yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suka yi muku?
To yajin aiki dai na likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ba karamin barazana bane a al'umma, saboda akwai mutane wanda rashin lafiyoyin su baya taso musu, yana taso musu kamar irin hawan jini da sauransu, kuma da irin adda haka. Kaga idan ma'aikatan lafiya da likitoci suka yi yajin aiki kai tsaye, za a rasa rayukan mutane ba ko karami bane. Don haka yajin aiki na likitoci da asalin su ma'aikatan lafiya barazana ne ga al'umma gaba daya, ba wai ga gwamnati kaɗai ba.
To amma suna yajin aikin ne domin neman a biya su haƙoƙinsu da buƙatunsu?
Eh, to wannan laifin gwamnati ne. Ni a gani na mutanen da ya kamata a ce an fi mutuntawa a Najeriya ko kuma a gaba daya a duniya a al'umma, ba zai wuce kamar mutum uku ko hudu ba. Malamai masu karantar da yara da likitoci da matsara kamar harkar tsaro, soja ne, ɗan sanda ne da sauransu, duk wasu 'yan siyasa da ake ɗauka wasu makudan kuɗi a basu, ni a gani na ba su ya kamata a ba kuɗin ba, wanda ya wuce a biya waɗannan mutanen buƙatunsu don mu samu ci gaban rayuwarmu. Idan aka rasa lafiya, aka rasa ilimi, aka rasa tsaro, ai ƙasa ta lalace.
Muhammadu Yakubu Tela, ana da kira na Mala Awolu Mai Wazi.
To a nan garin Isayin da ke waje da birnin Ibadan, yaya yajin aikin likitoci da ma'aikata kiwon lafiya yake damuwar jama'a?
Ai ba nan koyo ko wata local government ba ya damu mutane din Najeriya ba, saboda abu ne wanda ya taɓa kowa. Mutum bai da na bai same shi ba ya samu wani aminin zaɓo, kuma ma ya samu musulmi ba ko ba musulmi ba illa ce.
To yaya kuka ji da wannan yajin aiki a halin yanzu na likitoci da ma'aikata kiwon lafiya?
Yajin aiki na likitoci da ma'aikata kiwon lafiya da duk sauran yajin aiki ma ba daɗi ba ne, domin idan aka yi shi asarar da gwamnati za ta yi da sauran jama'a ya fi biyan bukatun nasu da za su yi musu.
To baka ganin cewa ba za su iya kula ma iyalansu da jama'arsu ba idan ba a biya su haƙoƙinsu da buƙatun musu ba?
To ai abin da suke cewa kenan, wannan na gargaɗi ne, idan kuma gwamnati ta ji, saboda haka za su sake zama su yi wasu taro a junansu a ƙungiyarsu, sannan su ga meye mataki na gaba.
To me za ku ce ma gwamnati a game da wannan buƙata ta likitoci da ma'aikata kiwon lafiya?
Gwamnati duk abin da za a gaya mata babu abin da za a gaya mata, wato kawai wannan gwamnati yanzu mu abin da ma muke yi kisan ifari muke yi kala uku. Kisan ifari na farko da muka ɗauke siffar Allah muka ba wani muka ce zai iya. Menene siffar Allah? Kasan nan ba mai iya gyara tamba Allah ba, da mu da 'yan siyasar babu wanda ya kawo Allah, kullum ci ake cewa sai wani zai gyara ta. Wannan muna wannan istighfari na farko ga Allah mun tuba, da mu da 'yan siyasar dukkanmu da muna da hankali, to sai mu koma ga Allah mu tuba. Tubanmu na biyu da neman yafiyarmu, mutanen da suka kyamaci wannan gwamnati daga kan tsofaffin shugabanni da 'yan siyasa da 'yan boko musamman na Arewa, wanda har wasunsu ma muke gaggaya musu bakashen maganganu, sanin hali, ashe sun sanin hali sun sa abin da zai faru. kuma muna neman gafara duba na uku talakawan da muka zage kasar nan ba tare da wani mu yan siyasa ne wani ya samu mun fito ba wuraren da muke yawon wa'azi ta zamantakewar mu da jama'a muka sa mutane su yanki ticket da kudin su su tura kati da kudin su sannan muka sa su muka yi convention din su suka jefa korea yanzu sun zo suna yi mana Allah ya isa mun sa su abinda ta can ba su niyya ba yana ci daga cikin abinda ya damu jama'a kuma yanzu duk wani masoyin gwamnatin nan daga kashi 100 yanzu 80 bisa 100 sun dawo ba sa kaunarta saboda me saboda sun farko saba alƙawari gare su babu wata magana kwaya ɗaya da sun jaya san Najeriya da ya tabbata sunana Umar Usman Osun State
waɗanne matsaloli ne kuke fama da su a game da yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya a nan jihar Osun
to wallahi banda labari dangantaka da wannan saboda yau sati na ɗaya da zuwa
to da a ce kana da labarin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna yajin aiki me zaka ce
abinda zan ce gaskiya bai tantance cewa likitoci da masu adadi su yajin aiki ba saboda idan suka yi haka su kauta ba saboda za a yi asarar rayuka a kanau hanji
to amma suna yi ne domin neman haƙoƙin su da buƙatun su da ƙarin albashi da kyautata yanayin aiki
to tunda kuma dan haka ne ya kamata gaskiyar labari gwamnati ta duba ta yi adalci ta kyautata da biya su haƙƙin su su koma ma aikin saboda ceto rayukan al'umma
Turana Alhaji Musa Kanga, mazaunin jihar Ekiti a cikin garin Ado Ekiti.
Yaya kuke fama da yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya a nan jihar Ekiti?
To, gaskiya a hakikanin gaskiya jami'an kiwon lafiya sun ɗauki harama. Amma muna ganin yana da nasaba da rashin ba su haƙoƙansu ne. Don haka muna kira ga gwamnatin Talewa da gwamnatin jihar a gaggauta biyan su haƙoƙansu domin su dawo mu ayyukansu.
Wannan yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ya dame ku?
Ai, babu wani mahaluki ɗan Najeriya wanda aka cewa yajin aikin jami'an kiwon lafiya bai shafa ba.
Ta wani fanni ko hauji ne ya shafe ku ko kuma ya dame ku?
Ina tabbata ba Hassan Umaru Tambuwal. Duk mutumin da aka ce an wayi gari an ɗauke an kai shi asibiti babu jami'an kiwon lafiya dole da majinyaci da ɗan uwansa da family ɗinsa dole yana da fargaba.
Sunana Muhammadu Mai Haraji Sabtar Shara Lokal Gamben Kulan Yaƙin Mazauni Ogusta nan da Bafo.
A nan jihar Ogun yaya kuka ji da yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya?
To gaskiya Malam Hassan yajin aikin nan ba shi da daɗi saboda yanzu an ka ce a yajin aikin nan talakawa za su da cikin wani yanayi saboda haka mu dai ba mu goyon baya a yajin aikin nan.
To su likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna yajin aiki ne ko kuma za su shiga yajin aiki ne saboda suna neman a biya su haƙoƙinsu?
Eh za su shiga yajin aiki saboda suna son a biya su haƙoƙin su kuma ya kamata ke gwamnati ta ba su haƙƙin sakin saboda mu samu ruwa a zauna lafiya kowa ya samu abin da yake so mutane su samu wanda bai da lafiya kaga an kashe su da ran wanda kula da shi ba ya shiga cikin wani yanayi kuma.
Mene ne kiran ku ga gwamnati yanzu?
Mu abin da ake kira mu da Allah gwamnati ta sasanta da su ta biya su haƙƙin su saboda kowa ya samu walwala a zauna lafiya don babu wani tattabuci. Sunana Musa Fatan Hutu Lagos.
Yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ya shafe ku a nan Lagos?
Sosai sosai.
To ta wani fanni ya shafe ku?
Ni zan iya ce ma kamar ni. Zan iya ce ma ni kamar ni ma ya shafe talla. Iyali na ma tana cewa mana na kuɗa na aiyuwa. To da zuwa shi asibitin kuɗi ne fa bin na kai tsaye baka.
To ka je yin asibitin gwamnati a farko ne?
Ba da wannan ibadan ma yara na suka kai ta. Aka ce na asibitin da yake an gwamo ba ma'aikata wurin sun je ba mu ma'aikata wurin.
Sun je yajin aiki?
Eh.
To yaya kuka samu karɓuwa a wannan asibitin da aka kai ta?
To yanzu sun karɓe ta yanzu haka ne a hannun yanzu dai tana ba suna da aikin majiyar su don haka zama ana da kamar ruwa ne na lafiya.
To Allah ya sa a haifu lafiya.
Amin ya rabi.
Amma dai wannan yajin aiki wato kai ka ji shi a jikinka kenan.
Kani da Allah na ji.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Oh, kasan baya na kasar Ghana Sam Johnson ya kira ga hukumar kwallon kafar kasar Ghana da ta yi nazari akan shirye wasan girmamawa ga ɗayan shahararrun ɗan wasan kwallon kafar kasar Ghana na duk lokaci a wasannin motsa jiki. Kwallon captain din na Black Stars shine wanda ya fi duk ɗan wasan kasar nan jefa kwallaye a raga inda ya jefa kwallaye 51 a cikin wasanni 106 kuma shine ke jagora wurin zira kwallo a raga a Afirka da kwallaye 6 a wasancin kofin kwallon kafa ta duniya ta FIFA kenan. Jan dai ya halarci wasannin cin kofin Afirka da dama. Tsohon ministan matasa da wasannin motsa jiki Mr. Nilant Van der Poy a ƙarƙashin mulkin NDC ya nuna cewa inda a matsayinsa minista na wasannin motsa jiki ya jure bisa wannan matsayi da ya canza manufan wasannin motsa jiki a nan ƙasar Ghana inda zai maida hankali akan ƙananan wasanni kamar na volleyball, wasannin tennis da guje-guje da sauransu. Mai tsaron gidan ƙasar Liberia Tommy Sungu yana a maitaya. Mai tsaron gidan ƙasar Ghana Richard Ofori yana maitaya shi murna da matsayi da ya samu a matsayin mataimakin captain din Black Stars din Ghana. Captain din na Maritzburg United shine aka ambata a matsayin mataimakin Andre Ayu a ranar Lahadi yayin da mai koyar da Black Stars wasa Charles Kwabla Akono ya ambaci sunansa. Sabon matsayin nasa ya bari ya dinga samun jinjinawa daga ainihin abokan wasansa ko kuma takwarorinsa a wasu wurare wadda a baya-bayan nan ya miƙo saƙon taya shi murna shine Tommy Sungu na Liberia. Bukatar shin babban magatakardar na wato hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana FA a takaice Manuel Desabre ya gabatar da murabusin ɗinsa bayan ya kwashe shekaru 10 yana wa ƙungiyar aiki. Sanannen ƙwararren wanda ke gudanar da sha'anin kwallon kafa a nan ƙasar daga office ya yi murabus a ranar Litinin. Mai koyarwar na ƙarƙashin kafa wato hukumar kwallon kafar Afirka kenan ya gabatar da ra'ayin nasa ta Facebook. 14 ga watan Satumbar shekara ta 2020 na gabatar da wasiƙa na yin murabus a matsayin babban magatakarda na hukumar kwallon kafar Ghana Prosper Harrison Adu a babban office na hukumar kwallon kafar Ghana a nan Accra kamar yadda ya rubuta. Da wannan muka yi ƙarshen labarin wasannin Redwanan Lamu Kyara Abbasa shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Ba gai da Redwanan Lamu Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19. Kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar India ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alƙalaman da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, yanzu India na da jimlar mutum miliyan 5,020,359 da suka kamu da cutar, ciki har da mace-mace 88,066 a ƙasar mai yawan al'umma kusan biliyan 1.4. Jami'an kashe gobara a jihar Oregon da ke nan Amurka da wasu jihohin yammacin ƙasar na ci gaba da ƙoƙarin kashe mummunar gobarar dajin da ke ci a yankin a yau Laraba. Gobarar da ta haddasa hazan hayaki da ya sauka kan biranen da ke gabashin ƙasar nesa da inda take ci kamar New York da Washington. Yankin arewa maso gabashin ƙasar shine inda lamarin ya fi muni a Amurka, yayin da jihar Oregon ta zama wuri na baya-baya kuma inda gobarar ta fi shafa. A shekarun jiya Litinin da Maraice, gwamnar jihar Oregon Kate Brown ta faɗi cewa jihar ta kai bango saboda gobarar dajin ta tarihi da ta lalata ɗaruruwan acre filaye ta kuma laƙuma wasu unguwanni. A yau Laraba, masu bincike daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi zargin cewa gwamnatin Venezuela ta shugaba Nicolas Maduro ta aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama, ciki har da kisa da azabtarwa da kuma wasu munanan abubuwa. Wani kwamitin wakilan bincike masu zaman kansu da hukumar sa ido kan haƙoƙin jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa ya faɗa a wani rahoto cewa akwai ƙwararan hujjoji da ke nuna cewa Maduro da ministocin cikin gida da na tsaron gwamnatin sa suna sane da manyan laifukan da jami'an tsaron gwamnati da kuma hukumomin leken asirin ƙasar suka aikata.
Kun masaro da haka ne ya muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe wato agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu kan a madadin Maryam Duda wacce ta yi gabatarwa sai kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Dalo nake cewa mu kwana lafiya.